بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 15 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da kenan unguwar Ibrahim Bakoni extension anan cikin garin Bauchi wanda muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid na al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala zamu tashi darasi na 33 insha Allah ta'ala kuma zamu tashi a farkon babi na wato 23 babu ma ja'a fi sihir babin da zai mana bayani akan abin da yazo na nasoshin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi sihiri da kuma hukuncin mai yin sihiri a cikin addinin musulunci abu na farko a sihiri a larabci malamai suna cewa as-sihru fil lugha shine as-sarfu wat-tahri wat-tahwilu anil haqiqa shine as-sarfu wat-tahwilu anil haqiqa a canza abu a juya shi a canza shi daga asalin haqiqanin yadda yake ga yadda abu yake nan amma a canza shi a canza masa fuska ko a canza masa siffa wato kamar misali kamar ga yadda tunanin mutum yake nan sai a canza mai tunanin a dauke tunanin shi daga wani abu a maida shi kan wani abu wannan shine ma'anan as-sihir a larabci a wajen malaman larabci wannan shine ake kira da as-sihir wasu suna cewa ko kace al-khida'u wat-tamwiyatu kamar yanda al-imamu ibnu athirin yake fadi wato abu ne wanda yake da alaka da kamar yaudara a juya a yaudari mutum a canza mishi tunani daga asalin yadda tunaninsa yake a shari'a kuma idan aka ce as-sihru shine azaim wa ruqa wa uqad tu'thiru fi bad fil abdani wal qulub wato wasu irin kulle kulle ne da surkulle da kulumboto wanda za a yi wanda hakan yakan yi tasiri a gangan jikin mutum ko kuma a zuciyarsa ayi wasu wato surkulle ko wasu kulumboto ko wasu maganganu haka wanda yake da kunshe da wasu kalmomi na shirka wanda wannan din yakan yi tasiri a zuciyar wanda aka yi mu abin ya zamana an canza tunanin shi daga kan abin da ake so a canza ko kuma ma yayi tasiri a gangan jikinsa ta hanyar a cutar da shi ayi mishi sihiri a cutar da shi saboda haka wannan shine ma'anan abin da ya kamata mu sani dangane da abin da ya shafi ma'anin sihiri menene ta'arifin sihiri a larabci sannan kuma menene ta'arifin sihiri a cikin addinin musulunci sihiri na farko dai hukuncinsa shine haramun ne kuma babu wanda yake yin sihiri in ba wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba duk wanda yake sihiri to hakika ya raba gari da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama addinin musulunci addini ne wanda ya zo domin ya kare addinin mutane da kuma haƙƙoƙinsu na zamantakewa na rayuwa da kuma abin da yake da alaka da mutuncinsu da abin da yake da alaka da rayuwarsu gaba ɗaya saboda haka duk wanda yake yin sihiri to babu shakka abin da yake yi din nan yana cutar da aqidansa na farko yana cutar da addininsa na biyu kuma zai cutar da dan uwansa musulmi to musulunci kuma ya zo dan ya tsare haƙƙin mutane kar wani ya cutar da wani tsarin da musulunci yake so a rayu a cikin kar in cutar da kai kar ka cutar da ni saboda haka duk wanda yake yin sihiri kuma yana karya wannan tsarin da musulunci ya zo da shi yana karya wannan tsarin da musulunci ya zo da shi domin cutarwansa na isa zuwa ga dan uwansa tare da cewa Allah ya ce wa ma hum bi dallina bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda masihilta za su iya cutarwa da sihirinsu sai da izinin Allah duk wanda ga sun iya cutar da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ne wato ainihin ya ba da dama Allah subhanahu wa ta'ala ne ba da izini malamai sun yi ittifaki cewa koyon sihiri da kuma koyar da sihiri haramun ne wannan bittifaqil ulama babu malamin da ya saba akan haka الإمام ابن قدامة أتكلم تافي إن شاء المغني ينتشي فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كوين سحري كجي أكويا مكا كوكو مكا كوير حرام نباب سباني سكان المالمي كاقا أي كنن إذا كتشي مكا كوين سحري حرام ني أي با ما سيانتشي مكا كوير وحرام بنيكو دنبا وندي زي كوير سيايمي سيأكويا sai ya koya to in ka iya in aka ce koyarwa haramun ne koyo haramun ne shi wanda zai zo ya koyan an haramta masa to kai mai koyarwa mu zaka koyar ba wanda zaka koyar mawa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin sahihu muslim yana cewa wa amma ta'allumuhu ay as-sihr wa ta'limuhu fa haram koyan sihiri da kuma koyar da shi haramun ne wannan ita ce maganar malamai mafi inganci da wanda ya koyi sihiri da wanda ya koyar da sihiri duka sun aikata haram sai dai inda malamai suka yi sabani shine na farko dai mun ji cewa shi sihirin haram ne kuma sihiri kafirci bisa ga ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na biyu kuma shine shi sihiri wato yin shi haram ne koyansa haram ne koyar da shi haramun ne to shin wanda yake sihiri koyi sihiri koyi koyar da sihiri menene hukuncinsa a musulunci shin kafiri ne shi ko ba kafiri bane to anan ne malamai suka yi sabani mazhaba ta jumhur na malamai da a cikin su akwai mazhaban malikiya da mazhabata hanafiya da kuma wasu daga cikin mazhabar mabiya mazhabar hanbaliya mazhabar imamu ahmad ibn hanbal da wasu daga cikin malamai jumhur na malamai sun tafi akan cewa dukkanin wanda ya sihiri kafiri ne shi duk wanda ya sihiri kafiri ne shi mazhaban shafi'iyya su kuma sai suka ce akwai bayanin akwai wato bukatar ayi bayani ayi tafsili akwai wanda zai yi sihiri ya zama kafiri akwai wanda kuma zai yi sihiri amma sihirinsa ba zai kai shi zuwa ga kafirci ba su wayancan jumhur na malamai da suka tafi akan cewa a shi sihiri kafirci ne kuma duk wanda ya yi shi kafiri ne sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala da ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaimanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra Allah da ya ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirci ba walakinna shayatina kafaru sai dai shaydanu su ne suka kafirta me ya kafultar da su Allah ya ce yu'allimuna an-nasa as-sihra saboda suna koya ma mutane sihiri kaga kenan a Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai yake cewa fa inna zahiraha annahum kafaru bi zalika wala yukfaru bi ta'limi shay'i illa wa zalika shay'u kufru zahirin maganar ita ce su wayannan shaydanun sun kafirta ne sababin kafircin su shine saboda sun koyar da sihiri to ko ba za a ce mutun ya kafulta dan ya koyar da wani abu ba sai in shi wannan abin din kafirci ne ban san ko muna fahimta ba ma'ana shine Allah ya ce annabi Sulaiman bai kafirci ba su waye sai kafirci sai ce su ne shaydanu me ya kafultar da su sai ce saboda suna koya wa mutane sihiri to kaga kenan sai ya zamana idan har ya zamana su waɗannan shaydanin sun kafirta ne sanadiyan koyar da mutane sihiri ashe ya tabbata cewa sihiri kafirci ne dan ba za a ce ka kafulta dan ka koyi kaza ko ka koyi da kaza ba har sai ya zamana shi wannan abin din kafirci ne muna fahimta ku yace wa kaza qauluhu fil aya ala lisanil malakai wannan shine ma'anan fadin Allah a cikin ita ayan tawattabu a cikin wato bayani akan maganan waɗannan mala'iku biyu inna ma nahnu fitnatun fala takfur da Allah yace su waɗannan ba sa koyar da mutu ba sa koyar da wani sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba wanda suke koyar da shi sihiri har sai sun ce mu fitina ne da ka karka kafulta ma'ana karkai sihiri karkai kafirci kenan su kansu masu koyar da sihirin sun yadda cewa sihiri kafirci ne da haka duk wanda ya zo ya ce ku koya mun sai su ce mu ba fitina ne ga addinin ka da karkai kafirci ma'ana karka koyi sihiri fa inna fihi isharatan ila anna ta'alluma as-sihri kufrun fa yakunu al-amalu bihi kufran wa hadha kulluhu wadih malam yake cewa to ai wannan hujja ce ishara ce zuwa ga cewa koyan sihiri kafirci ne saboda haka zai zama aiki da shi ma kafirci ne wannan kuma abu ne a fili to wannan shine a hujjan malamai su kuma shafi'iyya da suka ce akwai bukatun a tsaya a fahimci menene sihirin wani irin sihiri aka yi sai suka kafa hujja da hadisin da malam ya kawo shi anan hadisin Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi wadda hadisi ne ingantacce wadda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat manzo Allah ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shirku billah shine shirka ma Allah sai ya ce was-sihr da kuma sihiri sai suka ce to kaga kenan ashe tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine shirka da Allah na biyu sihiri sai nuna ashe sihiri baya cikin shirka dan inda sihiri da cikin shirka da an gane su rabe su da aka yi ya nuna cewa sihiri baya cikin me baya cikin shirka da haka sai suke ganin cewa wannan wato sihiri ba za a ce ba za a yi idlaqin kalmar kafirci akan sa ba sai dai a ce zunubi ne babba wanda ke halakar da ma'abocinsa sannan kuma suka kafa hujja da hadisin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa akwai wata daga cikin masu yi ma nana Aisha hidima wadda ta yi sihiri domin tana so a gaggauta 'yanta ta Aisha kuma bata 'yanta ta ba to tana so ta yi gaggawa ta samu 'yanci sai ta yi ma Aisha sihiri kamar yadda ai muka ji bayani akan menene sihiri shine canza wa mutum tunani ko kaga watakila ita Aisha tana so zuwa lokaci kaza ta 'yanta ta kaga sai ta canza mata tunani akan cewa ta 'yanta ta kafin lokacin da ta tsara to da lokacin da ta gano sai ta je ta sayar da ita bata kashe ta ba sai ta sayar da ita kaga ta kada jifa ta a cikin ganyen bautan kenan wannan wato hadisi ne da Imam Shafi'i da Imam Al-Hakim da Imam Al-Baihaqi suka rawaito al-Imam Al-Baihaqi ya inganta wannan hadisin a bisa sharadin ingancin hadisi a wajen Imam Al-Bukhari da Muslim al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala yake cewa inda a ce ita wannan baiwa ta Aisha ta kafirta saboda ta yi sihiri da ya zama na dole a kashe ta da ba zai yiwu a saida ta ba inda sihiri kafirci ne kuma ta yi to da za a kashe ta al-Imam Shanqidi rahimahullahu ta'ala yake cewa magana mafi inganci dangane da wannan mas'ala ta shin wanda ya sihiri ya kafulta ko bai kafulta ba shine fayyacewa yace fa in kana sihru mimma yu'azzamu fihi ghayru Allah kal kawakib wal jin wa ghayru dhalika mimma yu'addi ila al kufr min al ila al kufr fa huwa kufrun bila niza idan ya zama na cewa sihirin da mutun yayi yana da alaka da abinda za a girmama wani Allah akai shi matsayin da ba nashi ba akai shi matsayin Allah a hada da shirka kamar wanda zai amfani da taurari ko aljannu ko wani abin da ke kaiwa zuwa ga kafirci to wannan qada'an babu sabani tsakanin malamai cewa kafirci ne sihiri za a yi ana so a canza tunanin mutum akai amfani da aljannu ko akai amfani da taurari ko wani abu makamancin haka yace wa min hadhan naw' sihru harut wa marut almadhkura fi suratul baqara fa innahu kufrun bila niza daga ciki shine wannan ayin da muka ji ta suratul baqara sihirin harut da marut wannan kafirci ne babu jayayya yace wa in kana sihru la yaqtadi alkufra kal isti'anati bi khawas ba'd alashiya min dihanatin wa ghayriha fa huwa haramun hurmatun shadida walakinahu la yablughu bi sahibihi alkufra yace amma idan ya zama na cewa sihiri ne wanda yake bai kai zuwa ga kafirci ba kamar neman agaji da wasu ke bantattun abubuwa a yi amfani da shi domin a canza tunanin mutum a nema ɗauki ko agaji da wasu abubuwa amma ba wai an kai su matsayin Allah ba ba an kiraye su koma bayan Allah ba wanda hakan haramun ne har haranci mai girma amma baya kai ma'abocinsa zuwa ga kafirci sai ce to wannan ba kafirci bane yace hadha huwa tahqiqu insha Allah ta'ala fi hadhihi almas'ala allati ikhtalafa fiha alulama wannan shine wato magana mafi inganci dangane da wannan mas'alar da malamai suka yi sabani akai inji al-Imam Shanqidi Allah madaukakin sirke mishi rahama to magana mafi inganci cikin maganganun malamai ita ce maganar jumhur maganar jumhurin malamai fahimtar al-Imam Malik madhhabar Malikiya fahimtar madhhabar Hanafiya da kuma Hanabila cewa dukkanin wanda yi sihiri ko ya koyi sihiri ko ya koyar da sihiri kafiri ne shi. Wannan shi ita ce magana mafi inganci. Duk wanda yi sihiri ko ya koyi sihiri ko ya koyar da sihiri ya zama kafiri, ya kafulta. Wancan hadisin kuma da zamu zo mu ji shi a gaba, da yace ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa. Daga cikin su yace akwai na farko ashirku billah, shirka. Na biyu sai yace as-sihr, cewa an faɗi sihiri daban bayan an faɗi shirka. Hujja ce akan cewa sihiri baya cikin shirka, wannan fahimta ce mai rauni. Domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi anan shine zikrul khas ba'd al-am. Kamar misali da Allah yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amri. A daren lailatul qadri mala'iku suna sassaukowa har da mala'ika jibrilu, da mala'iku, da mala'ika jibrilu suna saukowa. Shin mala'ika jibrilu na cikin mala'iku ko baya cikin su? Yana cikin su. Misali na biyu, da Allah ya ce hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qaniti, ku kiyaye salloli duka har da sallan ta tsakiya. Sallan tsakiya, sallan la'asar, tana cikin salloli ko bata cikin su? Tana ciki. Misali na uku, da Allah yake ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama in wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Allah yake cewa tuna san da muka riki alkawari da annabawa dukan su, sai ce hadda kaima da ibrahima wa minka wa min nuhin, da annabi nuhu wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam, mun yi alkawari da annabawa dukan su har da waɗannan mutum biyar din. Su ma suna cin annabawa ko ba sa ciki? Suna cin annabawa. Amma mu ɗauki wannan ayoyin duka, da ayoyi da yawa ire-iren wannan a cikin Alƙur'ani. Me yasa a wancan ayar ta Suratul Qadri bayan an ambaci mala'iku duka sai aka ambaci mala'ika Jibrilu a keɓance? Me yasa a ayar Suratul Baqara bayan an ambaci salloli duka sai aka ambaci sallar la'asar a keɓance? Me yasa a wannan ayar ta Suratul Ahzabi bayan an ambaci annabawa duka sai aka ambaci waɗannan ulul azmi minar rusuli guda biyar a keɓance? Me dalili? Shine abinda malamai ke cewa zikrul khas ba'd al-am. Bayan an ambaci wato bayani akan abu a dunkule, kowa da kowa ya shigo, sai kuma a keɓance mafiya muhimmanci cikin su, sai ambace su daban. A wannan ayan ta suratul baqara ta suratul qadr an ce mala'iku suna saukowa, sai aka ce kai har ma da mala'ika jibrilu. Kamar misali a ce an yi taro a masallacin nan, sai a ce mutane sun cika har da ma gwamnan Bauchi. Yana ciki mutane ko baya ciki? Yana ciki. Abu biyu aka nuna anan. Na farko matsayin shi gwamnan, tunda aka ambaci kowa a matsayin inna rututu, shi kuma aka keɓance shi daban. Na biyu kuma kuna so ku nuna muhimmancin taron, da har gwamna ma ya zo. To anan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine zikrul khas ba'd al-am. Bayan an ambaci cewa ku nisanci shirka, sai kuma aka ce kuma ku nisanci sihiri, dan a nuna maka cewa a cikin shirkan fa sihiri babba ne. Ba wai dan a nuna maka wai shirka sihiri ba shirka bane, a'a, sihiri na cikin shirka, amma an ware masa babinsa na daban ne, saboda a nuna maka girmansa a cikin nau'ukan shirkan, cewa ma fa sihiri ba karami bane, cewa sihiri ba karami bane. Jama'a kun gane ko? Wannan shine dalilin da yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sihiri, ya ambaci shirka, ya ce ku nisanci shirka, sai kuma ya ce ku nisanci sihiri, saboda a nuna maka cewa bayan an ce ku nisanci shirka, to sihiri ma ya shiga ciki. Amma shi sihiri saboda muhimmancinsa an ambace shi ambato na daban, saboda muhimmancin da yake da shi. To wannan shine takaitaccen bayani da ya kamata mu ji na shimfiɗa akan abin da ya shafi a sihiri da bayani akan hukuncin sa. Abu nan gaba da ya kamata mu ji wanda shi kuma za mu ji a hadisai da za su zo mana a gaba shine tunda mun ji cewa malamai ittifaqan cewa duk wanda ya sihiri kafiri ne shi kuma yayi kafirci, to me kuma hukuncin sa? Shin kashe shi za a yi ko daure shi za a yi ko kuma cewa za a yi tuba? To wannan kuma za mu ji shi a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala. To sai mu karanta abinda malam ya kawo a ciki. Malam yake cewa wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Allah madaukakin sarki yake cewa hakika su masu yin sihiri, masu koyan sihiri, masu koyan sihiri sun sani cewa duk wanda yayi sihiri ko yaje aka yi mishi sihiri ya sayi sihiri da kudin sa, to malahu fil akhirati min khalaq, alahira bai da rabu. Duk wanda yayi sihiri a duniya Allah ya ce to in an je lahira wannan bashi da rabu, bai da rabu. Kaga ashe sihiri babban al'amari ne, har yakan sa mutun ya rasa rabon lahira. Allah ya tsane mu. Wa qawlihi, da fadin Allah ta'ala da yake cewa yu'minuna bil jibti wat tagut. Wannan ayan ba za mu fahimce ta ba sai mun dauko ayan daga farko. Allah yana cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladina la'anahumullah wa man yal'ani Allahu falan tajida lahu nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Allah yace shin baka yi dubi ba, ya kai mai karatu ko mai sauraren karatu, shin baka gani ba izuwa ga waɗanda aka ba su littafi? Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, baka ga wanda aka ba su wani kaso na littafi ba? Yahudu da Nasara. Allah yace yu'minuna bil jibti wa tagut, suna imani da jibtu da tagut. Menene jibtu, menene tagut? Malaman tafsiri sai suka yi sabani akan su. Wasu daga cikin malamai kamar yadda al-imamu al-Qurtubi rahimahullah da al-imamu Tabari sun kawo, al-imamu Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa na Jami'ul Bayani an ta'wil ayi al-Qur'an cewa Ikrama sun fadi ci Ikrama ya ambata cewa al-imamu Ikrama cewa al-jibtu da at-tagut wasu gumaka ne guda biyu da Qurayshawa suke bauta mawa, Yahudawa da Nasara ma suke bauta musu. Shine Allah yake cewa to shin baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba, amma duk da haka yu'minuna bil jibti wat tagut, suna yin imani da jibti da tagut, ma'ana suna yin imani da waɗannan gumaka guda biyu. An ba su wani kaso na littafi, sun karanta at-taura, sun karanta linjila, ga al-Qur'ani yana sauka cewa Allah shine kadai abin bauta, amma duk da hakan suna imani da jibtu, suna imani da tagutu, gumaka ne su din da suke bauta musu. Wasu daga cikin malamai suka ce al-jibtu wa tagut, wani mutum ne, wasu mutane ne da ake da suke cikin Yahudawa kamar Ka'ab ibn al-Ashraf, wasu malamai suka ce boka ne shi al-jibtu, suka ce shine al-kahin boka, wa tagut shine Ka'ab ibn al-Ashraf. Allah ya ce to an ba su kaso na littafi, sun fahimci at-taura da linjila, amma duk da haka suna imani da boka, in al'amari ya faru su tafi wajen boka ko kuma maimakon su tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musu hukunci, sai su tafi wajen Ka'ab ibn al-Ashraf. Saboda haka sai zama al-jibtu shine boka, wa tagut shine Ka'ab ibn al-Ashraf. Wasu daga cikin malamai suka ce yu'minuna bil jibti, al-jibt shine as-sihr wa tagut shine ash-shaytan. To wannan fassarar shi ita ce fassarar da malam ya tafi akai, shi yasa ya kawo wannan ayan karkashin babin sihiri. Muna fahimta ku? Malamai sun tattauna akan menene ma'anar al-jibt wa tagut.
muka ji wasu daga cikin malamai sun ce aljibtu da at-tagut sunaye ne na gumaka, kamar dai manata da uzza da lata da sauran gumaka. Wasu daga cikin malamai suka ce aljibtu shine boka, wat-tagut shine Ka'ab ibn al-Ashraf. Wasu daga cikin malamai suka ce aljibtu shine sihiri, wat-tagut shine ash-shaytan. To shi malam ya tafi bisa ga alama zuwa ga fassarar cewa aljibtu shine as-sihiru, shi yasa ya kawo ayan karkashin babi da yake magana akan sihiri. Shi yasa yace Allah yake ce to shin baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba sun fahimci at-taura, sun fahimci linjila, amma duk da haka yu'minuna biljibti, suna imani da sihiri bayan sun karanta Qur'ani, sun karanta at-taura da linjila, amma su kuma suna sihiri. Kaga ashe wannan yana nuna mana girman laifin mutum a matsayin shi na musulmi ya karanta al-Qur'ani kuma ya sihiri. Hasali ma wani ma yayi amfani da ayoyin al-Qur'ani don yin sihiri. Kaga lalacewa ta kai lalacewa kenan. To shine malam yake cewa qala Umar, Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala yana cewa aljibtu as-sihr wa at-taghut ash-shaytan. Wa qala Jabirun, Jabir ibn Abdullah yana cewa at-tawagit kulluha, at-tawagitu kuhanun kana yanzilu alayhim ash-shaytanu fi kulli hayyin wahid. Yake cewa wato da haka da Allah ya ce yumina biljibti wa tagut, yace at-tawagit tagutai kuhanun wasu irin bokaye ne, kana yanzilu alayhim ash-shaytanu, shaydanu suna sauka zuwa gare su, fi kulli hayyin wahid, kusan kowace unguwa a cikin unguwannin Larabawa a wancan lokacin akwai irin wannan bokan wanda yake aiki da shaydanu. Yace to wannan shine ma'anan at-tagut, jam'in sa kuma shine at-tawagit. Amma malamai suna cewa kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw mahbubin aw muta', duk abinda bawa, duk wanda bawa ya wucar da shi matsayinsa, sawa'un wajen biyayya ko wajen kauna ko wajen bi, ka wucar da mutum matsayin da ya kamata ka tsaye da shi, to wannan shine tagut. Al-muhim dai abinda ya kamata mu kalla a ayan shine bangaren da shi malam ya karkata zuwa gare shi, shine fassaran da wasu daga cikin malamai, wasu daga cikin sahabbai kamar Umar ibn Khattab, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, da kuma wasu daga cikin malamai kamar al-Imam Mujahid suka tafi akan cewa aljibtu anan Allah yana nufin cewa dagutun, yana nufin cewa sihiri. So shine Allah yake cewa shin baka ga waɗanda suka fahimci littafin Allah ba, amma duk da haka suka koma suna sihiri. Allah ya ce kuma ya kullu lillazina kafaru haulai ahda min allazina amanu sabila, kuma suke ce ma waɗanda suka kafulta cewa ku ne mafi shiryuwa sama da masu imani. Allah ya ce to ulaika allazina la'anahumullah, Allah ya tsine musu albarka. Bana mutun ya fahimci littafin Allah kuma ya koma ya sihiri, Allah ya tsine mishi albarka. Allah ka tsare mu. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. An karbo daga Abu Hurairah, Allah ya kare yadda a gare shi, yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku nisanci laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, suka ce ya manzon Allah, waina laifuffuka ne waɗannan al-mubiqat, masu nitsar da mutum cikin wuta, masu hallakar da mutum. Qala sai ce ash-shirku billah, na farko shine yima Allah tarayya, shirka da Allah, hada Allah da wasu. Was-sihru, na biyu shine sihiri. Wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, da kashe ran da Allah ya haramta in ba da gaskiya ba. Wa aklur riba, da kuma cin riba. Wa aklu malil yatim, da cin dukiyar maraya. Wa tawalli yawmaz zahfi, da kuma juyawa a ranan gumurzuran da aka haɗu da kafirai. Gashi ana yaƙi, mutum ya tsorata ya juya domin ya ba ma kafirai dama su wato ainihin ci galaba akan musulmai. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات da kuma wato ainifin a kazafi wa kamammun mata gafalallu game da duk wani abin da yake lamari ne na shashanci da alfasha wadanda suke mu'minai mutun yayi mu ya samu mace kamammiya yi mata kazafi kamar abin da galibi yake yawo ba ku a bakunan mutane kaga mace da hijabi da niqabi sai mutun ya ce duk mun san su duk ba Allah bane kage menene ma'anar duk mun san su ma'ana duk wannan kamalan da gani aikin banza ne to wannan abun da yayi kazafi hukuncin wanda yayi kazafi kuma dama mun sani addini bulala 80 ne to kage kowa ko ba masa anan duniya ba to bulala 80 yana zan yana bin shi a gadan bayan sa a gaban Allah ran tashin alkiyama Allah ka tsare mu darasin da mallan yake so maloka a cikin wannan hadisin shine laifi na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine sihiri wa an jundubi radiyallahu anhu marfu'an haddu sahiri darbatun bisayfi an karbo daga jundub Allah shi kare da a gare shi wanda yace hadisi ne marfu'i wanda al-imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى شيما يا رويتو سنن الإمام الطبراني يا رويتو أتشي معجم الكبير الإمام الدارقطني يا رويتو أتشي سنن ننسى هكذا الإمام البيهقي سنن واتو حديثني ودى وسدك أتشيما لمي كمان شيخ محمد ناصر الدين الألباني يا رونا الحديث أتشي ضعيف الجامع yace hadisi ne wanda yake mai rauni dalili shine yace suka malamai suka ce a cikin isnadin hadisin akwai wani daga cikin malamai da ake kiran shi wani daga cikin da ake kiran shi wato Isma'il ibn Muslim da haka wasu daga cikin malamai sai suka ce hukuncin hadisin shine gharibun sahih amma yana da wasu shawahid waɗanda suke ingantattu ne amma su din ma wato sahihun ne ala shartul bukhari wa muslim shine ma'ana shine da yawa daga cikin malamai suna tafiya akan cewa wannan hadisi ne mai rauni sai dai yana da shawahid wanda wasu daga cikin malamai suka rawaito wasu suna hadisin ingantattu ne amma bisa sharadin ingancin bukhari da muslim amma su din ba su rawaito ba Imam Tirmidhi da rawaito sai yace hadisin nan magana mafi inganci shine hadisi ne mauqufi idan aka ce marfu'i shine hadisin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mauqufi kuma shine hadisin sahabi athari na sahabi kenan to malamai sun tattauna akan menene hukuncin masihilci shi sa wannan yace haddu sahiri darbatun bisayf hukuncin masihilci shine a sare wuyansa shine abin da shi wannan hadisin yake fadi to shine malamai sun tattauna akan menene hukuncin masihilci amma kafin mu ji abin da malamai suka ambata bari mu kara wannan hadisi guda ɗaya ko biyu da ya rage yace wa fi sahihul bukhari an bajalata ibni abada qala kataba umar ibn al-khattab an qutlu kull sahirin wa sahira hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari cewa bajala ibnu abida ya rawaito cewa Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi ya rubuta wasiƙa ya tuttura ma gwamnonin sa lokacin yana khalifa yace duk wani masihilci ko wato duk wani mai sihiri namiji ko mace boka namiji ko mace da kuka kama ku kashe shi kaga sai nuna fahimtar Umar dan Khattab shine duk sanda aka kama mai sihiri hukuncin sa shine a kashe shi yace faqatalna thalatha sawahid da muka yi yawo muka tada committee operation a kashe bokayi yace sai da muka kama bokayi guda uku muka kashe su masihilta har guda uku wa saha an hafsa radiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha ya inganta ya tabbata daga hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu ta'ala an hafsa wa an abiha cewa tayi umalni a kashe wata baiwarta lokacin da ta yi mata sihiri sai tace a kashe ta ko utilit sai aka kashe ta wa kadhalika sahha an jundubin haka nan kuma ya tabbata daga jundub wanda imam al-bukhari ya rawaito cewa a walid cewa jundub radiyallahu ta'ala anhu ya sa an yanka wani mutum kuma yayi masa kisa ma'ana ta hanyar yanka an kashe shi ta hanyar yanka sanadiyar yayi sihiri qala ahmad an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad yace wannan maganar cewa a kashe boka duk wanda aka kama shi yana sihiri a kashe shi magana ce wadda ta tabbata daga mutum uku cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab da kuma hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jundub to anan sai mu ji menene hukuncin masihirci mallan zai kawo mana bayanin sa a cikin masail da zamu ci da yake fihi masail akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul baqara tafsirin ayatul suratul baqara wataba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman zuwa wala qad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq aya ta biyu tafsiru mas'ala ta biyu tafsiru ayatul nisa tafsirin ayatul suratul nisa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut athalitha tafsiru aljibti wat tagut wal farqu bainahuma bayanin menene jibtu menene tagutu da kuma bambancin da ke tsakanin su wanda mun yi bayani arabi'a mas'ala ta hudu anna tagut qad yakunu min aljin cewa tagutu yana iya zama cikin aljannu wa qad yakunu min alinsi yana iya kuma zama cikin mutane الخامسة مسألة تبير معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي بياني أكل لي ببكا غدابك وما سحل لك الدمتاني ودع النبي صلى الله عليه وسلم يكيب أن تيسو دهاني يتي كرمي يسو من يسان تيسو السادسة مسألة تشيد أن الساحر يكفر يكفر تيوا سايد دك مسيجل تي دوان دي سيجل تو يكا بلتا السابعة مسألة تبكوي شيني حكونتين wanda ya sihiri annahu yuqtal cewa za a kashe shi wala yustatabu ba a ma neman ya tuba ibnu qudama a cikin littafin shi al-mughni Allah ya mishi rahama yake cewa wa haddu sahiri al-qatl hukuncin masihirci shine a kashe shi wannan ita ce magana da aka rawaito daga Umar ibn Khattab da Uthman ibn Affan da Abdullah ibn Umar da Hafsa bint Umar da Jundub bin Abdullah da Jundub bin Ka'ab da Qais ibn Sa'ad da Umar ibn Abdul Aziz sannan kuma yace wannan ita ce maganar al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sannan mun ji cewa Imam Shafi'i rahimahullahu ya ma ce akwai sabani tsakanin hukuncin wanda ya sirri shin kafiri ne shi ko ba kafiri bane kaga kenan wannan ya nuna shi fahimtar sa hatta kashe wanda yayi sihiri akwai sabani akai amma jumhur na malamai mun ji cewa sun tafi akan cewa duk wanda yayi sihiri kafiri ne shi saboda haka fahimtar su ita ce za a kashe shi da aka kashe shi to inda sabani yake anan na biyu shine hal yustatabu shin za a jira sai ya tuba domin akwai wanda hukuncin kisa ya hau kanshi amma za a ba shi daman tuba kaman wanda yayi ridda yace ya bar musulunci hukuncin sa shine a kashe shi saboda man baddala dinahu faqtulu annabi yace duk wanda ya canza addini ku kashe shi ya bar musulunci wa tarikul dinihi almufariqu liljamaa cikin wadanda jinin su ya halatta akwai wanda ya bar musulunci to amma kafin a kashe shi akan ba shi daman tuba a ce an baka kwana uku ka dawo musulunci in bai tuba ba a kashe shi to anan wanda yayi sihiri shin za a bashi daman tuba shine ibnu qudama yake cewa wa hal yustatabu sahir shin wanda yayi sihiri za a jira sai ya tuba za a bashi daman tuba yace fihi riwaya tani akwai riwayoyi guda biyu ihdahu ma riwaya ta farko la yustatabu cewa ba a bukatun a ce wai ya tuba wa huwa zahir yace wannan magana ce a fili nuqila an sahaba an rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan sahabban da muka ji ba mu ji an ce sun ce ba wanda ya sihiri ya tuba ba ko kawai kashe shi sukai wathaniya magana ta biyu ita ce yustatab za a jira ya tuba fa in taba qubila taubatu in ya tuba sai a karba tuban sa li annahu laysa bi a'zama min ash-shirk saboda ai sihiri ai gilman sa duk gilman sihiri ai bai wuce shirka ba yana cikin shirka ne wal mushriku yustatab mushriki ma din yayi shirka wanda ya sujjada ma wani in ya tuba Allah zai karba tuban sa tuban lantana kuma wanda yayi me wanda yayi sihiri duk da shi ma sihirin shirka ne kamar yadda muka ji to amma dai a magana mafi inganci tace fahimtar idan wanda yayi sihiri yayi sihiri ya kafuta amma sai ya tuba kafin akai izuwa ga kama shi to wannan sai a bashi daman tuba sai a sake shi amma wanda bai tuba ba har sai da misali ma aka yi ta wasan uya tsakanin shi da hukuma kafin aka kamo shi kaga wannan kan ma bai ma shirye tuba ba to ba ma a jira a ce wai wannan wai zaka tuba ko ba zaka tuba ko sai aka kashe shi ai kamar misali ne kamar dan ta'adda ne sai aka ce ya ajiye makami sai ajiye makami yazo yace ya tuba to shikenan sai a rabu da shi amma wanda bai tuba ba har sai da aka yi gomin zuwa aka kamo shi to anan ba za a ce da shi wai a bashi daman ya tuba ba a'a Allah ya ce wa ilal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim wadanda za a daga musu kafa shine wadanda suka tuba kafin ku kama su amma wanda aka riga aka kamo shi to bayan an kamo shi kuma ba maganan a ce ya tuba maganan ya tuba kuma ta tashi aiki saboda haka sai a dauki wannan asa akan wanda yayi sihiri ya tuba kafin a kama shi kafin ma a zo batun kame sai ya tuba ya janye ya watsar ma da kayan sihirin sa to sai a ce wane ya tuba sai a karba tuban sa amma bai tuba ba bai janye ba bai fasa ba sai da aka yi gumurzu da shi watakila ma aka yi musayan wuta tsakanin shi da hukuma daga karshe dai Allah ya ba mu hukuma dama ta cafke shi kaga wannan ba magana a ce ya tuba ana kama shi sai a kashe shi wallahi musta'an saboda haka wannan shine babi na 23 wanda in Allah ya kai mu sati mai zuwa babi na 24 zai mana bayani kuma akan nau'ukan sikili wanda dama na jingilta shine a cikin shimfida da ne ban kawo shi ba saboda malam ya ware mishi waje na musamman kuma abin da ya dace kenan duk inda ake karatu in dai akwai inda yafi kamata a baje bayani akan abu to sai a jingilta zuwa ga wannan shi yasa wajen bayanin ma ban kawo hukuncin wanda ya sihiri shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba saboda na ga cewa malam ya bude mishi waje saboda haka sati mai zuwa insha Allah ta'ala malam zai mana bayani akan wasu daga cikin nau'uka na sihiri Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته